Flaca Longi.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Lahadi 19 ga watan Maris, wato kwana guda bayan kammala zabe a matakin jihohi a Najeriya, inda ake ci gaba da jiran sakamako.
To a halin da ake ciki dai dangane da batun sakamakon zabe, abun hawaji ne gaskiya. Zai kai yammacin Lahadi kafin a iya tantance dukkan sakamakon. Abin da ya faru nan shine ya faru a dukkan sauran kananan hukumomin mulki na fadin tarayyar kasar.
A cikin shirin za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da bayanai game da abubuwan da suka biyo bayan zaben ko kuma suka jibanci siyasar Najeriya. To amma yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wata girgiza ƙasa ta faru a kudancin ƙasar Ecuador da arewacin Peru, inda ta kashe mutane aƙalla 12, yayin da wasu mutane kuma suka makale a ƙarƙashin baraguzai. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta bayar da rahoton wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.8 a jiya Asabar, a wuri mai nisan kilomita 50 kudu da Guayaquil. Wannan shine birni na biyu mafi girma a Ecuador. Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta kudancin Amurka ta bayar da rahoton cewa mutum ɗaya ya mutu a yankin Andin na Cuyanca da kuma wasu uku a jihar El Oro da ke gabar teku. Hukumomin sun bada rahoton cewa gine-gine da gidaje sun tsage, kana wasu katangunsu sun ruguje. An ba da umarnin rufe hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. Hotunan bidiyo a kafafen sada zumunta sun nuna mutanen da suka taru a kan titunan Guayaquil da kuma al'ummomi da ke kusa. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya je Crimea domin bikin cika shekaru 9 da kwace yankin na tekun Bahar al-Aswad daga Ukraine. Putin ya ziyarci wata makarantar fasaha da cibiyar kula da yara a jiya Asabar, washe garin bayan da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta bayar da sammacin kama shugaban na Rasha da ake zarginsa da aikata laifukan yaƙi. Kotun ta musamman ta zarge shi a ranar Juma'a da alhakin satar yara daga Ukraine a lokacin da Rasha ta mamaye makwabciyarta da ta fara kusan watanni 13 da suka wuce. A shekara ta 2014 ne Rasha ta kwace yankin Crimea daga Ukraine, matakin da mafi yawan duniya ke ganin ya saba wa doka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a ƙasar Iran ta yanke hukuncin kisa kan wasu mutane biyu kan harin da aka yi a wurin ibadar mabiya mazhabar Shia a ƙasar Iran, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 15 a cikin watan Oktoban bara. Kuma ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kai harin, kamar yadda kamfanin dillancin labaran IRNA ya rawaito jiya Asabar. Shugaban sashin shari'a na lardin Fars, Kazim Musabi, ya ce an samu mutanen biyu da laifukan da suka hada da abin da ya kira yaɗa cin hanci da rashawa a doron ƙasa da kuma ɗaukan matakin da ya ci karo da tsaron ƙasa, in ji rahoton IRNA. Ta ƙara da cewa za a iya ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Hotunan CCTV da aka yaɗa a gidan talabijin na ƙasar sun nuna maharin yana kutsawa cikin sanannen wurin ibadar Shah Chiragh da ke birnin Shiraz a kudancin ƙasar, a bayan ya ɓoye bindiga a cikin jaka tare da harbi, yayin da masu ibada ke ƙoƙarin gudu da ɓuya a cikin kusurwar ginin. Ɗan bindigar, wanda aka bayyana cewa ɗan asalin ƙasar Tajikistan ne, daga baya ya mutu a asibiti sakamakon raunuka da ya samu a yayin harin. Ministar harkokin cikin gida ta Burtaniya ta isa ƙasar Rwanda domin wata ziyara da nufin ƙarfafa ƙudurin gwamnatin Burtaniya kan wani shiri mai cike da cece-kuce na tasa ƙeyar masu neman mafaka zuwa ƙasar ta Afirka. Gabanin ziyarar ta, sakatariyar harkokin cikin gida Suella Braverman ta ce manufar ƙaura za ta yi aiki a matsayin mai ƙarfi da ke hana tafiye-tafiye masu haɗari da ba bisa ƙa'ida ba. Gwamnatin masu ra'ayin riƙau ta Burtaniya na son hana baƙi zuwa Burtaniya saboda tafiye-tafiye masu hatsari da suke yi a mashigar ruwan Burtaniya, kuma yarjejeniyar korar da aka sanya hannu da Rwanda a bara na daga cikin matakan daƙile baƙin haure. amma shirin nafin miliyan 140 ya gamu da kalubalen shari'a, kuma har yanzu ba a tura kowa zuwa Rwanda ba. Al'ummar Isra'ila sun cika titunan birane jiya Asabar a zanga-zangar da ake yi a fadin kasar a mako na 11 da nuna adawa da shirin gwamnatin masu ra'ayin rikauna dakile ikon kotun kolin kasar, wanda masu suka ke ganin barazana ce ga yancin shari'a. Prime Minister Benjamin Netanyahu, wanda ya ce manufarsa ita ce daidaita bangarorin gwamnati, yana da rinjaye a majalisar dokoki tare da abokan kawancensa na masu kishin kasa, amma shirin yin garan bawul na sashin shari'a ya haifar da damuwa a cikin gida da wajen kasar. Yayin da sauye-sauyen ke kan gaba wajen amincewa, zanga-zangar ta ƙara ta'azzara, wanda ke shafar tattalin arziki da darajar kuɗin kasar shekel ta faɗi, ya kuma tsawaita barazana ga wasu sojoji da ke jiran ko ta kwana na ƙin bin umarnin kira. Shugaba Isaac Herzog ya nemi da a ɗage yin garan bawul ɗin tare da gabatar da wani shiri na daban ga sauye-sauyen a ranar Laraba, wanda Prime Minister ya yi watsi da shi gaba ɗaya cikin gaggawa.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu tsunduma cikin harkokin zaɓe da siyasar Najeriya. Idan an tuna a shirinmu na Asuba, mun ɗan gabatar muku da halin da ake ciki game da sakamakon zaɓen. Sani Malumfashi zai ɗan sake muku tuni.
To, a halin da ake ciki dai dangane da batun sakamakon zaɓe, abin hawa biyu ne. ‘Yan majalisar dokoki nasu za a fara gabatar da su ne ofishin da ke tantance waɗannan, inda akan yi tambayoyi sai an faɗi ƙuri'un da aka jefa da waɗanda aka soke da abubuwan duk da suka faru an gamsu da shi kana a tantance wannan ƙaramar hukuma don ta kai gaba. So daga nan ne idan suka wanda duk ƙaramar hukuma da aka tantance nata, ita kuma sai ta zo hedkwatar hukumar zaɓe na ƙasa don gabatar da sakamakon zaɓe na gwamna. Halin da ake ciki kenan yanzu, gaskiya zai kai yammacin Lahadi kafin a iya tantance dukkan sakamakon zaɓuɓɓukan da aka gudanar ɗin guda biyu a faɗin ƙaramar hukumar mulki ta Katsina, wanda yake guda 34 ne. Abin da ya faru nan shi ne ya faru a dukkan sauran ƙananan hukumar mulki na faɗin tarayyar ƙasar nan.
Shin akwai inda aka samu tashe-tashen hankula koko?
Hakikanin gaskiya an sami labarin wato tashin hankali a wasu jihohin, misali a jihar Zamfara a ƙaramar hukumar mulki ta Gumi an sami wasu matasa biyu waɗanda suka zo a lokacin da aka kammala kirkan ƙuri'u, hakanan suka zo suka farma mutane a ɗaya daga cikin tashoshi, suka fara sassare-sassaren mutane hakanan na adda, suka ɗauki wasu daga cikin takaddun amma ba muhimman ba na sakamakon zaɓe, suka ɗauko akunan suka faffasa su suka gudu. To amma mutanen gari sai suka yi kukan kura suka yi kansu, aka bi su aka kama su suka yi musu shegen dukan aka yi musu jina-jina, yanzu su suna asibiti. Ka an sami matsaloli a wasu daga cikin wurare, yanan cikin garin Kano a jihar Kano, wanda yake tabbas an yi magana game da an yi tunanin dama hakan za ta faru. Ka ji abubuwan da suka faru kenan a wasu wurare, amma nan dai Katsina kam alhamdulillah babu wani rigiman da aka samu dangane da batun wannan zaɓe.
A gaida Sani, to kamar yadda aka ji an ɗan samu hatsaniya da aikata sauran laifukan zaɓe a wasu jihohin Najeriya ‘yan ƙalilan. Dokar zaɓe ta tanaji yadda za a ɗau mataki kan laifuka iri-iri. Kafin mu ji hukunce-hukuncen waɗannan laifukan, bari mu ƙara jin ƙurar da ta tashi a Kano. inda wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya fara da yadda ake kokarin hada hancin sakamakon.
Sakamako na kazan submit yanzu gaskiya layi muke bi. Inda dai muka yi a Mobile Hotoro an yi an gama lafiya ba wata damuwa gaskiya. Sai dai yanzu kawai da zamu dare a nan ne gaskiya abun ba daɗi. Inda mu dai mun fara zabe da wuri tun karfe 8:30 kenan. Muka dawo nan wajen karfe 4 da wani abu.
Malama Jimmai Bulus kenan daya daga cikin malaman zabe a yankin mazabar Hotoro ta karamar hukumar Nasarawa a jihar Kano. Zaben da ya wakana cikin lumana a wurare da dama a fadin jihar ta Kano, amma an fuskanci fashe-fashen akwatunan zabe da lalata kayayyakin na zabe a wasu sassan jihar. Baya ga haka an yi ciniki da musayar kayan masarufi tsakanin wakilan 'yan takara da masu zabe, kamar yadda wani malamin zabe ya shaida mun.
Akwai mutanen da suka zo da motoci suna raba atamfa da taliya da kuɗi, suna sa mutane su zabi jam'iyyarsu. In kika je musamman mata, dan saboda mata sun fi fitowa, idan kika zabi jami'ar da suke so sai su baki taliya ce ko atamfa ko kuɗi. Mun yi wa security magana sai muka ce musu su bar wurin, amma da suka bar wurin dai akwai wani filin bal a ta can shi bayan inda muke, ina ga a can suke mobilizing din su ne suke gaya musu abubuwan nasu.
Wannan bawan Allah na cikin waɗanda suka amfana da kuɗaɗen da wakilan 'yan takara suka raba domin a jefa wa 'yan takarar su ƙuri'a.
Sunana Abdulrazak Abdullahi Hamza. Na jefa ƙuri'a a zabe ya yi kyau alhamdulillah. Ni ma an bani abun asali kuma alhamdulillah na ji daɗi da aka bani.
Amma aka baka
kuɗi aka bani.
Nawa aka baka?
Naira 5,000 ce. Dai abin da nake so a raina shi na zaba. Domin cewa ina kallon wannan abin da aka bani ba zai kashe min ishiruwa ba, kuma ba zai kashe min in daina rashin kuɗi a rayuwa ba. So kuma na duba quality din abin da idan naje lahira zan gaya wa Allah subhanahu wata'ala dalilin da yasa na zabi wani.
Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da tsohon gwamnan Kano wanda ya yi wa jam'iyyar NNPP takarar shugabancin Najeriya a zaben da ya gabata, Sanata Rabi Musa Kwankwaso ke kokawa kan yadda ya ce jami'an tsaro na kama 'ya'yan jam'iyyarsa a Kano.
Mutanenmu da suke kula a cikin DSS Allah kaɗai san iyakarsu. Duk wani mutum wanda yake babba ko dai an kame shi ko ya buya. Sannan na zo nan na tada mutane da yawa duk sun zo suna gudun hijira, kuma har wasu mafiya yawansu sai da safan nan suka fita. Saboda DSS suna ta kama su. Duk wani wanda ake zaton a wata local government yana da muhimmanci yana kan list din su. Irin zalincin da suka yi mana shekara ta 2019 ai da mu masu fituna ne, ai da sun gane kuskuren su, amma yanzu ma ina jin za su gane domin dai zalunci ba abun kware ne ba.
A nasu bangaren dan takarar mataimakin gwamnan Kano na jam'iyyar APC Murtala Silagaro, wanda ya tabbatar da cewa an samu hatsaniya a wasu cibiyoyin zabe na sassan jihar, ya buƙaci magoya baya su zauna lafiya.
Ina kira ga magoya baya cewa dukkan abin da ya fito a sakamakon wannan zabe a karbe shi, kuma a amince da shi, kuma a bada goyon baya ga duk wanda Allah ya bawa, domin jihar Kano ita ce a gabanmu. Al'ummar jihar Kano su ne a gabanmu. Zaman lafiyar jihar Kano shi ne gaba da komai.
A gobe Lahadi ne dai ake sa ran fara tattara sakamakon zaben daga yankunan ƙananan hukumomi 44 na fadin jihar Kano, wanda zai wakana a shalkwatar hukumar zabe ta INEC a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaishe ka. To kamar yadda aka ji, dokar zaben Najeriya ta tanaji hukunce-hukunce iri-iri kan laifuka daban-daban na zabe. Bari dai in bar ku da Hawwa Umar.
Wannan matsalar dai ta zama abin damuwa, yadda wasu ke kallon hakan a matsayin rashin ilimi ko rashin sanin ya kamata ko kuma rashin bin dokar kasa da na zabe. Jami'a a sashen yada labaru na hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya, INEC, Zainab Aminu Abubakar, ta yi mana ƙarin bayani game da dokar hukumar wacce ta yi haramcin ta da zaune tsaye a lokacin zabe da ma bayan zaben.
A duk wanda aka kama yana tunzura wasu akan wani dan takara ko wata jam'iyya ko kuma yana nema ya sauya masa ra'ayi ko kuma yana magana da kalamai na ɓatanci ko na neman masifa ko neman ta da zaune tsaye a lokacin da ake gudanar da zabe, za a hukunta shi. Hukuncin kuma ita ce naira 500,000 ko kuma zaman wata 12 a gidan yari. Idan aka kama wasu 'yan ta'adda ko su gunguna mutane sun zo sun ɓata kayan zabe, sun lalata shi, sun kawo hargitsi a lokacin da zabe yake gudana, shi kuma zama ne na wata 24 a gidan yari. Hakanan duk wanda aka kama sun zo sun dauki ma'aikatan zabe ko kayan zabe za a ci taron shi naira miliyan 1 ko kuma shekara 3 a gidan yari.
Baya ga dokar zabe akwai kuma dokar kasa da ta yi magana akan irin wannan laifi kamar yadda mai sharhi kan lamuran shari'a, demokradiya da kuma diplomasiyar duniya barista mai nasara Koga Umar ya bayyana.
Dokokin mu na penal code da dokokin mu na criminal code sun yi tanaje-tanaje mai dama, kuma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya fito da hurumi mai girma wanda yake komin girman laifin mutum za a iya hukunta shi a nan wurin. Laifuka wanda suke sun shafi ka hada mutane ko kai gurbata zukatan mutane domin su tada husuma ka yamutsa hankalin kasa, duka waɗannan karan tsaye ne ga sashi na 21 da sashi na 23 da sashi na 24 na tsarin mulkin Najeriya. Fa inda muke samun matsala shine muna samun rauni wajen gurfanar da waɗanda suka laifi, musamman ma an muka la'akari da hurumin dokar zabe da yake hukumar zabe take da nauyin gurfanarwa.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya dora alhakin hakan kan 'yan siyasar kasar, inda ya ce rashin siyasar akida ko manufa da son zuciya na daga cikin dalilan da yasa 'yan siyasa a Najeriya ke amfani da 'yan ta'adda a lokacin zabe.
Duk wanda yake a siyasar akida to dama shi akwai abin da yake talla wanda kuma so yake mutane su karba, ba wai yana neman dole sai ya je ya samu wannan mukamin ba. To yanzu an watsar babu akida sai magadar san kai, su kansu 'yan siyasar da suke yin wannan ta'addancin ba san kasa suke ba, haka zalika wanda ake biyan su ba san kasa suke ba.
A nasa bangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum Aliyu Shamaki ya ce ba za a samu gyara a demokradiyyar Najeriya ba har sai hukumar zabe ta jajirce wajen tabbatar da doka akan masu tunzura mutane wurin ta'addanci da gasar zubar da jini a lokacin yakin neman zabe.
Kamar abin da ya faru a Kano a zaben Alhassan Doguwa da irin wanda ya faru a jihar Bauchi, aka samu rayukan mutane aka harbe su, ya zama na hukumar zabe ta zama bata cewa ufa, to zai zamto kamar ya zama gadar wa dan siyasa ne amfani da makami ya ci zabe. Kuma wannan shine mummunar ta'adda idan ta shiga cikin siyasar Najeriya, nan gaba kadan siyasar ma za ta zama sunan ta banga tukun a ci mulki.
Za iya cewa an gina Najeriya akan dokoki, sai dai kasar na fuskantar kalubalen rashin bin doka da hakan ke haddasa matsaloli a fannoni da dama wajen tafi da kasar. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa'u, to baya ga laifukan zabe da ake iya hukuntawa saboda ana iya fayyace su, akwai kuma waɗanda ke da matukar wahala wajen ayyanawa a matsayin laifuka kaza. Daga cikin su akwai amfani da kuɗi a sakaye ko kuma sayan ƙurƙu da sunan kyautatawa jama'a ko nuna musu ƙauna da dai sauransu. A nan Madina Dauda ta garzaya wurin masu fashin baki don su warware mana zare da abawar wannan shu'umin al'amari.
Almundahana da sakaicin shugabanni na daga cikin abubuwan da ƙwararru ke ganin ya kamata a kawar idan ana so a cire cin hanci da rashawa, musamman ma a daidai wannan lokaci na zaɓe da ake ganin kuɗi zai iya tasiri wajen sauya tunanin waɗanda ke shirin zaɓen shugabanninsu a fannoni daban-daban, kama daga zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da kuma na gwamnoni. Sabuwar dokar zaɓe da 'yan siyasa ke amfani da ita yanzu ta ba da dama wajen kashe kuɗaɗe masu yawa. Ƙwararre a fannin siyasa da diflomasiyar ƙasa da ƙasa kuma malami a Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi nazarin hujjojin amfani da kuɗi a fannoni daban-daban a siyasar ƙasar kamar yadda doka ta tanada.
Don kika kalli miliyan 500 biliyan ma 5 ina jin na shugaban ƙasa ba za a ce ya yi yawa yanda aka gurguza darajar naira ba. Yaƙin neman zaɓe yana buƙatar yawace-yawace da yawa, hawa jirgi da hawa mota yanzu babu mai kuma yana tsada. Shi yaƙin neman zaɓe ana yinsa da kuɗi kala biyu, kuɗin wanda za ka kalle su a dokance halal ne, kuɗin wanda kuma kowa ya san na haram ne. To shi wanda za ka kalla na halal su ne kama kuɗaɗen da za a yi wa'annan ayyukan biyan 'yan gidajen talabijin da rediyo, ayyukan rubuce-rubuce na jaridu da za su yi maka tallan manufofinka da kuma na yawace-yawace da irin sauransu irin wa'annan. To a nan ba za a iya cewa haram ba ne a demokradiyya ana yadda a yi amfani da kuɗi don haka. Na haram ɗin ku su ne wa'anda za a biya ma'aikatan hukuma don su yi maka murƙiya, ba da cin hanci da rashawa, 'yan sanda da ma'aikatan tsaro su ma ana kashe kuɗi a kansu, ko ma'aikatan ta kanta hukumar zaɓe, ko kuma 'yan daba da ake ɗauka ana ba su kuɗaɗe da ƙwayoyi don su yi ɓararrar da za su tsorata abokan hamayya, da kuma irin wa'annan dai abubuwan wanda ba su kamata a ce an yi su ba, da yawancinsu suna da kuɗi.
Ita kuwa fitacciyar 'yar gwagwarmaya kuma 'yar siyasa a Kano, Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ta yi tsokaci cewa cin hanci da rashawa yana farawa daga cikin gida ne kafin a kai kan harkokin siyasa.
Ita kuɗi tana kawo masifa. Barantana yaron da za a assasa shi a girmar da shi a kan cewa ma ai ya sa kuɗi shi ne muhimmi a rayuwarsa. In dai kana da kuɗi ko ya ka samu kuɗin oho. To tun kana ba yaro yana ƙarami, ran da baka bashi ba baka da shi sai fasa maka ɗan sace-sace. Irin wayannan kuma suka tamu suka shiga suka fita suka fada cikin irin wannan siyasar da basu da alƙibla. To Allahumma salli ala sayyidina Jazaman, zai ki gani irinsu sun haɗu su ne kuma sun zo sun kama sun samu madafun iko. Sun samu wani ya ɗan rufa musu baya kashe kuɗinsa ya assasa su ya ɗora su sun tafi sun je sun kai labari sun samu ofis. To shikenan sai a riƙa watanda. An kawo kuɗin gwamnati ba zai amfani da shi ba. In za a zauna a samu siyasa masu alƙibla wayanda kuma in sun kafa kungiyar nan alƙilbilin su daya a zo a tafi a zo a samu madafun iko a zo a kakkaso a rarrabu a sassa mutane masu tsoron Allah masu imani wanda suke tausayin na ƙasa to za mu kai labari. Amma in ba haka muka yi ba gaskiya fi sabilillahi ra'ayi na naye ne wa ƙanƙan mata.
Amma ga ƙwararre a fannin gudanar da mulki da zamantakewan ɗan adam, Farfesa Usman Muhammad ya ce babu abin da yunwa ba ta kawowa.
Yunwa da kwaɗayi har ma addini yana kawarwa akan mutum. Idan mutum ya shiga cikin tsananin yunwa aka yi amfani da shi a makami, makamin kuma na babu gaira babu dalili na a tursasa wa jama'a sannan su bi wata hanya daban wanda ake so, to sanda za su fudin ma sun fita hayyacinsu domin fatara da yunwa da kwaɗayi har kafirci ma yana sawa. Saboda haka ki kan ma ki raba jini da hanta. Idan aka ce akwai yunwa a ƙasa, akwai kwaɗayi, akwai wulaƙanci kuma, to fa jama'a tsaba ne kaman kaji za a watsa musu sai su bishar. To amma a cikin hakan ma akwai masu aqida wanda wallahi sai dai su mutu a cikin wannan hali an zalunce su sai dai wata shari'a sai gaban Allah. To amma akasarin siyasa da ake a Afirka mun ga yanda ake tursasawa mutane, yunwa da kwaɗayin tana zama makami na tursasa musu, na nuna musu, na kuma fitar da su cikin hayacinsu har sai sun yi abin da ake so. In ba haka ba za su samu biyan bukata ba. To saboda haka na yadda da wannan magana 100% kuma mun gani a Afirka a kasashe da yawa, mun gani a Kenya, mun gani a Tanzania, mun gani a Nigeria, mun gani a Ghana ma kai mun gani a wasu kasashen duniya kuma wanda ba Afirka bane kaman su Hong Kong da Thailand. Allah dai shi kyauta, Allah shi kiyaye.
A ƙarshe ƙwararru sun ce shugabanni adalai ne ya kamata a samu a ƙasa waɗanda Allah ke gaban su, mutuwa tana gaban su, waɗanda suke son al'umma ba waɗanda suke so a bauta masu ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai wasu rahotanni na musamman masu alaka da zaɓuka da siyasar Najeriya. Za mu fara da matashiya kan wasu mashahuran al'amuran zaɓe da siyasa a tarihin Najeriya na baya-bayan nan. Isa Lawan Ikara, saki shigowa.
Masana tarihin demokradiyya da zaɓuka a Najeriya dai na jingina tushen siyasar Najeriya da kundin tsarin mulkin Turawan mallaka na 1946. Wanda da shi ne aka yi zaben farko na 1959 da ya samar da gwamnatin ƙasa da kuma na larduna daban-daban. Zaben farko da Najeriya ta shirya da kanta dai shi ne na 1964. Sai dai tun lokacin aka fara samun zarge-zarge na makama gudun zaben da ya haifar da rigingimu. Ko bayan rikicin zargin magudin zaben kuma an sake samun matsaloli a lokuta mabambanta. In ji masanin tarihin siyasa kuma shugaban gidan tarihi na Arewa, wato Arewa House, Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu.
kaga gwamnatin farko da na farko da ta gudanar da zabe aka samu rikici ba ƙara samu rikici ba sai da gwamnatin NPN ta ƙara gudanar da zabe a 1983 ana gudanar da zabe sai aka ce a dama zaben da aka yi NPN ta karfi amfani da karfin gwamnati ta magudi ta cinye zabe inda kwata ce zabe to ba ƙara kuma maganin zabe ba sai lokacin da gwamnatin shugaban ƙasa Janar Babangida ya zo hakan ga da mulki ya zo ya fito da ƙa'idoji da ya kafa wata abin kira political bureau can za a yi zabe har dai ya zo aka yi zabe wanda ake kira junta kafin a fitar da sakamakon zabe Janar Babangida shi ya soke wannan zabe wanda wannan rashin zabe ya kawo rikici a cikin fadin ƙasar haka aka fa gwamnatin ƙarya
zaben 1999 a Najeriya dai shine tushen wannan jamhuriya da muke ciki wadda take kwashe shekaru 24 a bana sai dai duk da dorewar demokradiyyar a wannan zango mafi tsawo kuma Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ya ce akwai su abubuwan dubawa
shi ma zaben da aka yi in ka ga yanda aka tsara shi an yi tsara shi ne akan ana so kawai ga wanda ake so ci zabe sai aka mako jami'i guda aka kawai register da PDP da APP da kuma ED shi ma wannan ya jawo kuce-kuce da tashin hankali da tarzoma zabe na biyu da aka yi 2003 shi ma wannan zabe an yi mungun rikici domin ita ma shi ne zabe na farko da gwamnatin farar hula ta gudanar zaben sannan babban abin wanda ya jawo mutane da yawa shi ne zabe da aka yi ne 2011 wannan zaben gaskiya ya jawo tashin hankali ba kankani ba cikin fadin kasar nan to sai na 2015 wanda mutane ma kowa ina cikin tashin hankali wanda har kasashen turai suna ganin ai lokaci da Najeriya za ta tarwatse gaba ki daya amma Allah shi kira musa ya taimake mu muka fita cikin wannan kangin nan
rikicin sanar da sakamakon zaben shekarar 2011 dai yana cikin abubuwa mafi muni ga demokradiyyar Najeriya kuma malami a tsangayar koyar da kimiyyar siyasa ta jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria Dr. Shu'aibu Muhammad ya ce rashin ilimin siyasa ne ya sabbaba wannan rikici na shekarar 2011
tarihin demokradiya za a ce tana jikin jari hujja ne kuma sai ta zo mu a Afirka sai zamanto cewa mu ba zabe muke ba sai aka gaske sa san rai yawanci kuma san ran yan siyasa shike kawo rikice-rikice da ake kaman na June 12 wanda kuma wannan sojoji ne suka kawo wannan rikicin sannan akwai rikicin da aka yi na 2011 gaskiya yawanci abin da ya kawo rikicin su jam'iyyan yan adawa a lokacin ba su fahimci ma ya ake samun cin zabe ba akwai abin da muke cewa geographical spread farko sai an duba cewa a kowace jiha jihohi 36 sai ya zama to kana da kashi 2/3 ko ne kana da kashi 25 na kuruwan da aka kada
babu wani abin sha'awa demokradiya bayan ta shigo Najeriya
akwai abin sha'awa kamar zaben 2015 ai idan ka duba jam'iyyar da take kai ne aka kada wannan ya nuna cewa mutane za su iya samun abin da suka zaba
ko bayan daukar hankalin da soke zaben 12 ga watan Yunin 1993 wanda aka ce MK Abiola ke kan gaba yadda 'yan Najeriya suka kada ƙura a wancan lokaci ba ta da nuna bambanci na addini ko bangaranci ba na cikin abubuwan da Farfesa Ismail Shehu na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ke ganin za su shiga kundin tarihin demokradiyyar wannan ƙasa
a gaskiya wanda ya lura da abin da ya faru shekaru 30 kenan da suka wuce zuwa yau ina kallon abu guda biyu wato gungun talakawa da ake bi da su suke biwa sun ji a jikinsu shi yasa a shekaru 30 da suka wuce 1993 duk da sun kwarari shekaru kusan 8 na mulkin dan arewa suka ce ba za su yi dan arewan ba suka zabe a Abiola Allah ya ji kai shi da rahama a lokacin nan ba wai wani maganan wai dan tikitin Abiola da shi da kinge musulmi da musulmi bane koduwa suka yi a hannun sojan lokacin nan kai iski Abiola ya sama-sama da ya sama ya naka dan Kano da kasa a Kano
zaben bana na shekarar 2023 dai shine na 7 cikin jerin zabukan da ake a wannan jamhuriyar da ta faro tun daga 1999 kuma shine na farko da manyan jam'iyyu hudu wato biyu daga kudancin Najeriya kuma biyu daga arewacin wannan kasa ke faman fafatawar da hatana masu hasashen wanda zai lashe zabe a wannan lokacin aka saka su a dimuwa. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Masu saurare, nan kuma muka kawo ga ƙarshen shirinmu na hantsi. Sai kuma can da la'asar lokacin da mai yiwuwa a dan fara jin sakamakon zabukan ko wani abu mai kama da haka. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatarwa da producer mu Salamon Abu da engineer mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a ci gaba da kasancewa da muryar Amurka don sanin halin da ake ciki game da zabukan. Wassalam.